Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye a gidajen radio Sarauniya amfani Far'a FM, FM Dalol da kuma Nomad FM. A tashar mu kuma ta Viyo Afrika za iya kama mu akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio a Kumasi da ke kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci. Yusuf Aliyu Harandani daga nan birnin Washington DC. Ta da abokin aiki na Aliyu Mustafa Sakkwato da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yau, muna dauke da rahoto dangane da matsalolin da karancin wutar lantarki kan haifar a Najeriya da ma sauran kasashen Afirka. Hukumar zabe a Najeriya INEC ta ba da tabbacin cewar jihar Zamfara ba ta da ƴan takarkaru, amma jam'iyyar APC ta bayyana da cewar hakan ba za ta taba sabuwa ba wai bindiga a ruwa. Bayan nan kuma muna tafi da labarin wasanni a takaice. Daga bisani kuma za mu bude layukan wayar mu don ku biyo ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan matsalar ta wutar lantarki. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655, amma kada a manta a sa alamar tarawa a gaban ɗayan. Amma duk kafin nan sai mu fara jinya duniyar ta wuni.
Jama'a na fatar kuna nan kallon kuma da muke nan Washington. Yan sandan Tanzania sun toshe kusan dukkan hanyoyin da ke shiga ko fita daga birnin Dar es Salaam. A kokarin su na gano kowaye ya sace amshaki a tajiri wani matashi da aka ce a da Afirka ba wani matashin da ya kai shi kuɗi. Shi dai wannan matashin a tajirin mai suna Muhammad Dauji dan shekaru 43 ne kuma a yau da safe ne wasu ƴan bindiga biyu suka yi awon gaba da shi a can birnin Dar es Salaam yana dab da shiga wata otal domin motsa jiki. Kamar da babban sufetin ƴan sanda Lazaru Mambosasa ya bayyana, inda ya kara da cewa ƴan bindiga sun yi harbi a cikin iska kafin ma su ingiza kishi wannan matashin zuwa cikin mota sannan suka alce da shi. Shi dai mai kuɗin nan Dauji shi ne yake da rukunin kamfanin MTL Group wanda ke da rassa a ƙasashe kamar 10 na duniya, kuma an ce yana harkokin da suka shafi ayyukan gona da inshora da sufuri da kayan cimaka. A shekarar 2016 mujallar attajirai ta Forbes ta duniya ta bayyana cewa dukiyar Dauji ta kai misalin dala Amurka miliyan 1,500,000. Har zuwa yanzu ba ta kungiyar da ta sa kai ta dauka alhakin sace shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu haka wasu jami'an kasashe suna can Turkiya suna kokarin su gano ko me ya faru ga hamshakin dan jaridar nan ba Amurka Jamal Khashoggi, wanda kanin karshen da aka mishi shine lokacin da ya shiga cikin karamin ofishin jakadancin Saudiya wanda yake birnin Istanbul, kuma daga lokacin ba a sake jin duriyarsa ba. Hukumomin ƙasar Turkiya sun ce sun tabbata Khashoggi, wanda gogaggen ɗan jarida ne mai yawan rubuta a jaridar Washington Post sharhi, kuma wanda ya kauri suna wajen yawan sukar lamirin yariman Saudiya Mohammed Salman, ya rasa ransa ne a hannun wasu mutane su 15 wanda gwamnatin Saudiya ta turo su musamman daga nan ta Kano zuwa can Istanbul domin su kashe mutumin shi ɗan jarida kenan. Zargin da hukumomin Saudiya suka bayyana da cewa maganar banza ce ba ta da hujja. A wani rahoton da ta buga a baya bayan jaridar ta Washington Post ta ce wasu bayanai da hukumomin jirgin asirin Amurka suka kama sun nuna shirin da shi yari musamman ɗin ya yi na sa'aji a kama ɗan jaridar nan a maida shi Saudi Arabia ta jirgin sama kana tsare shi. Mutane uku sun hallaka a sanadin wata sabuwar girgizar ƙasar da ta auka a ƙasar Indonesia, abinda ke ƙara munana halin da ƙasar daman ta shiga tun bayan mawacin halin da ta fada a sanadin irin wannan girgizar ta kwanan baya. Dukkan mace-macen nan guda uku dai sun faru ne a tsibirin Java, inda kuma wannan sabuwar girgizar wacce aka ce tana da ƙarfin maki 6 ta rugurguza tarin gidajen jama'a. Sannan kuma sifar ta tilasta dubban mutane maziyarta da suke tsibirin domin halartar tarukan asusun badarance na duniya na IMF da ake yi a can su fice daga ɗakunansu na otal-otal ba cikin shiri ba. Sai dai zuwa yanzu ba rahotanni dangane da ɓarnar da ta yi a tsibirin Bali. duk wannan dai tana faruwa ne yayin da ma'aikatan bada agaji ke can suna ci gaba da neman gawokin da suka rage a tsibirin Sulawesi inda girgizar kasa mummuna da malalar ruwan teku na tsunami da aka yi watan jiya suka kashe mutane fiye da 2000 Ahali ya zukon babban asusun badanin cinar duniya na IMF ya ce karshenta dai dole ta sa Pakistan ta zo ta nemi shi agaza mata da tallafi domin ya fitar da ita daga cikin mummunan taɓarɓarewar tattalin arzikinta. Ministan kudin Pakistan Asad Umar shi ne mai ga bukatar tallafin ga shugaban asusun badanin cinar duniya din wato Christine Lagarde a tsibirin Bali inda suke wannan taron na IMF yanzu kuma bayan ta karbi bukatar Lagarde ta bada sanarwar cewa nan ba da jama'a ba asusun na IMF zai tura wakilansa zuwa birnin Islamabad domin su je su gana da shugabannin kasar Pakistan da san yadda za a sarrafa bukatar tasu sai dai duk bayanan da aka bada zuwa yanzu daga bangarorin da abin ya shafa ba su ainihin fayyace yawan kudin da Pakistan take nema daga wajen asusun na IMF din ba
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To a bangaren rahotanni kuma tun bayan sanarwar da hukumar zaben Najeriya INEC ta fitar dake cewar jam'iyyar APC a jihar Zamfara ba ta da 'yan takarkaru sai jim kadan ga shugaban jam'iyyar ta APC Adams Oshomole ya fitar da sanarwar cewar suna da 'yan takarkarunsu hakan yasa Nasiru Adamu El Hikaya ya samu zantawa da sakataren walwala da jin dadi na jam'iyyar ta APC Ibrahim Masari ga kuma abin da yake cewa
And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? What about us? What about all the broken, happy ever after? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We have problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled us. Enough is enough. Hey, what about us?
da masana a fannin domin nemo hanyoyi da za a magance wannan matsalar tashi daya.
A yayin da Najeriya ta cika shekara 58 da samun yanci, kasar na ci gaba da fuskantar matsalar wutar lantarki. Da yawan ƴan Najeriya ba su samun ingantacciyar wutar lantarki. Na samu zantawa da Umar El Faruk Ahmad, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, inda ya ja hankalin gwamnati wajen bin wasu hanyoyi da za su samar da wutar lantarki a Najeriya.
A samar da shi wannan mita na iya kudinka iya shagalinka, domin shi ne kaɗai zai tabbatar da samarwa ita kanta hukumar kuɗi. Na yi ziyara Kano da Kaduna ƴan kwanakin baya a wata da ta gabata. Na ga yadda suke samun wutar lantarki, za ka kwana ka wuni ba a ɗauke wutar lantarki ba. So, amma idan ki jibo wasu jihohin ba su damu da duba irin waɗannan aikace-aikace ba, kamar ne da take power state bai kamata a ce ta rasa wutar lantarki ba. Suna fuskantar inda za su fi samun kuɗi ne. Kina zuwa sabon sai a wani kamfani da yake sarrafa karafuna, ba a ɗauke wuta a wannan kamfanin. Muna jin raɗe-raɗin cewa wannan kamfanin yana biyan kusan miliyan 100 a wata. Dan haka dole su kansu hukumar samar da wutar lantarki su fi karkata su ba wa irin waɗannan kamfanonin wuta a kansu ba ya jama'a.
Muhammad Awal Matazu ya ɗora alhakin rashin samun ingantacciyar wutar lantarki da rashin bin matakan da suka dace daga gwamnati.
Ko da shugabannin mu suna zuwa suna mana campaign, suna ce mana za su gyara wuta. In kana cikin system din nan, zaka san babu wani ci gaba dake da kai ga harkar wuta. Gwamnati na cewa ya kasance su san su waye suke ba aiki, kuma su kama bibiya game da ayyukan da take bara. Shi aiki matsalar shi zaka fada in ba kai bibiya, za ka man ana yi ne while ba a yi daga baya za a disappointing ɗinka. Gwamnati ko da yaushe tana da takamaiman lokacin da za ta dauka daga wannan abun, kuma an taso ko ba za ka ce ama refund ba. Saboda wata sabon gwamnati za ta karawa, komi nata yana iya canzawa.
Kamaluddin Ibrahim da ke aiki da ɗaya daga cikin kamfanonin da ke raba wutar lantarki ya ce sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen samar da ingantacciyar wutar lantarki a Najeriya.
Bangaren su ƴan kasuwa da suka zuba hannun jari su gaba da investing kuɗinsu na wajen sabunta abubuwan da ake amfani da su da gyaggyarawa da suka lalace, sannan su kuma mutane a bangaren su ya zamana san cewa ita wannan wutar lantarki ba fakirta.
Gwamnati a nata bangaren, inji shugaban hukumar raba wuta Usman Gur Muhammad, na kokarin magance kalubalen.
Zuwa 7124 a December this year, ko ni sati daya biyu za ki ga new transformer. Meaning transformer da muka yi commissioning a shekara ɗaya da rabi da suka wuce ya fi abin da aka yi shekara goma ta baya. In kina duba generation kuma improvement a generation, matsalan da ake da shi shine distribution ne, shine har yanzu ba su da ƙarfin ɗaukar wuta har yanzu.
Karancin wutar lantarki kan kawo tsaiko wajen bunƙasar tattalin arziki da kafa masana'antu. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka saboda kuɗi. Kaga mutum ya janye wando don saboda kuɗi.
To, labaran duniyan dai suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, a gaida Hawwa Umar. Akan wannan matsala ta wutar lantarki, muke son ku bugo mana zuwa dan anjima kaɗan don ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da halin da kuke ciki a yankunanku. Amma dai kamun wannan, sai a shakata da wannan faifan.
Ya kaka baba
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655. To wa muke da shi akan layi daga Maddama Turu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wake magana?
Sunana Abubuwa Zam, kasuwar Maddama Turu.
To malam Buba, muna jin ka.
To alhamdulillah, batun wutar nefa dai mu nan da matar zamu ce alhamdulillah muna samun wuta akai-akai. To amma akwai dan wasu gyare-gyaren da ainihin ita uwar kasa Abuja za ta yi, musamman ma dangane da bada muhimmanci akan kasa gaba ɗaya ta inganta da wuta, saboda kaga akwai masu sana'o'in yi, akwai makanike, akwai masu walda, akwai ƴan uwa na wanzamai da makamantan su. To san ana da namu da idan sun zo nan koken namu, faduwar shugaban kasa ta duba ta gani ta gyara mana wutar lantarki, yadda mu ma ƴan kasa za mu san cewar lalle an yi domin mu kuma domin mu ɗin ake yi. Ku tashi lafiya. Sunana Abubuwan Zam, kasuwar ta Masturu.
To mun gode malam Buba. To masu saurare, za ku kira don ku bayyana muna halin da kuke ciki na wutar lantarki a yankunanku. Kuna samun wutar lantarki ko kuwa? Sannan wani shawarwari kuke da shi na hanyoyi da suka kamata a bi don magance wannan matsalar? Ganin cewar wannan matsala tana gurgunta tattalin arzikin ƙasa, kasuwanci yakan samu koma baya.
Ni Salisu Jeri ne ke magana daga ƙaramar hukumar kusa da jihar Katsina.
To malam Salisu, muna jin ka. Da Allah, ka dan kashe rediyon ka malam Salisu.
Na dubo ne ba su.
Ka dan kashe rediyon ka.
Ka dan kashe rediyon ka. A ban ni kusa da rediyo.
To ina jin ƙarar rediyo.
Na bugo ne musamman maudu'in da ake tattaunawa.
To maudu'in da muke tattaunawa kai shi ne mai matsalar wutar lantarki a yankunanku. Matsalar wutar lantarki.
Okay, gaskiya mu kan a nan za ka ɗana yanki. Gaskiya wutar lantarki alhamdulillah ta hida domin Allah.
Eh, kuna samun wuta sosai.
Alhamdulillah ana samu ba ne gaskiya, kai ana samu gaskiya hida 100%.
To mun gode. To a Abuja wa muke da shi akan layi?
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Sani Muhammad daga Karmo Abuja.
To malam Sani Muhammad, muna sauraron ka.
To a hakikanin gaskiya dangane da matsala irin ta wutar lantarki, to gaskiya Allah, mu dai a nan dai Abuja alhamdulillah ko a yauke muna samu wuta, amma hasali ma irin kamar su can ƙauyuka alhakikanin gaskiya su suna ikirari da cewa wutar lantarki gaskiya bai ishe su ba ko ba hali ba. To mu sai mu yi kira ga ita gwamnatin tarayya ta yi kokari don Allah, irin local government saku lungu da saku a dan taimaka musu da wutar lantarki, saboda har yanzu ana samun matsaloli irin waɗannan sashin kan ko ba hali ba.
To mun gode. A daga Birnin Shehu wa muke da shi? Daga Birnin Shehu,
Sani Abdullahi Kurga. Sani Kurga Isa.
To malam Sani, muna jin ka.
Sani Turgawala malam, ina muku barka da yau.
To muna godewa, muna ansawa.
Gaskiya mu wutar lantarki muke ne mu mun wata biyar da bamu da wata.
A wane kau, a wane gari kenan?
A Isa local government.
Eh, a ina?
A Isa local government da Sokoto.
To kun kai wata shida kace ba ku da wutar lantarki?
Wata shida mun kai ba mu da wutar lantarki.
To kun sanar da mahukunta dangane da wannan matsalar da kuke ciki?
Farekor sun sani, farekor sun sani, muna tare da mahukunta kuma suna sani gare.
To Allah ya sa wannan sako na kai a kai gare su.
A yi samu da sakon mu ga Janar Buhari ya taimaka muna.
To insha Allah. To sai mu je. To masha Allah. Kwantagora wa muke da shi? Daga Kwantagora.
Kuna magana ne da Yakubu Moni, kafinta unguwan Galadima, Kwantagora.
To malam Yakubu, muna jin ka.
Yawa, to mu dai muka samu wuta amma dai sai a hankali.
Eh.
Wallahi ba wai samu ba, haka samu dai awa hudu ha dauke, kuma sai an kai kamar awa biyar ko shida sannan a mayar. To muna kira dai ga gwamnati a taimaka dai, saboda wutar nan shine ake amfani da shi. A cikin wutar nan kan kawo wanda yake sai ka sayi mai ayyukan da za ka yi. Haka muna kira
ga wannan gwamnatin a taimaka a gyara wutar nan kowa ya same shi.
To kana nufin
tunanin da aka
Mallam Yakubu,
gwamnatin ga ta hau za a dace da batun wutar nan za mu wuce wurin a matsalan wuta.
To kana nufin kenan kowa kwanta gora, kana nufin kowa kwanta gora ba kwa samun wutar lantarki wadatacciya kenan.
Gaskiya ba mu samu wadatacci. Kaga yanzu haka magana ga da nake ma ba mu da wuta nan.
To Allah ya sa wannan magana ta kai ga mahukunta.
Tushe ɗayan sai ba mu da wuta an sai.
To wa muke da shi daga Niger?
Sunana Dallami Joja ta gara jihar Niger Nigeria.
To Mallam Dallami muna jin ka.
To a halin gaskiya maganan wuta na kadara nan musamman na jihar Niger mu da muke kadara to muna samu wuta akan kowane lokaci yanzu amma akwai wani lokacin da ake dauka samun kai awa 10 ko awa 6 haka ba dawo da shi ba. To ina kira da gwamnatin tarayya ta anshe wannan asken wutar lantarki a hannun yan kasuwa a dawo da ita a hannun gwamnatin tarayya wallahi talakawa zan samu sauki. Amma halin da muke ciki wanda suka sayi wutar lantarki suna yi abin da suka gan dama gaskiya akwai matsala. Ina kira da gwamnatin tarayya su ansa wutar lantarki a hannun yan kasuwa don wutar lantarki ya gyaru.
To masha Allah
yanzu ba wuta shiroro kuma shiro abin da kusa shi yake kusa da shiroro ba wuta kada ni ya kamata ayi gyara kai.
To mun gode. A bari mu je jihar Kaduna wa muke da shi a garin gwamna.
Yusuf Fadil Harade barka da yammaci.
To Mallam Murtala muna jin ka.
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Jakarta Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Mallam Murtala bismillah.
To gaskiya muna kira ga gwamnatin tarayya ta gaggauta aiwatar da dokan taba cikin harkar wuta. Magana ta gaskiya za a ce yanzu mutum yana son mita kwanaki mun ji an ce an cire kuɗi da za aka tura a ce abubuwa na kayan aiki. Yanzu mutum kana son mita ma sai ka je an ce ko ka siya ne ko sai ka wahala dai ma ba za ka sami mita ba. Ya za a yi so ka samu wuta ko ka san wutan nawa kake sha. Ya kamata gaskiya 'yan kasuwa sun gaza a karɓa kawai gwamnati ta riƙe kayanta in ma za a canza tsarin shi ne a canza tsarin shawaran da muke ba da awa kenan. Yanzu cikin duhu nike magana da kai na kai sakin ku ba wuta.
To mun gode. To bari mu ta jihar Zamfara. Zamfara wa muke da shi akan layi?
Murtala Gusau.
Murtala Gusau to muna jin ka Mallam Murtala.
Na'am ina kira ma a hali yanzu nake muku magana ba mu da wuta. Babu wani ci gaba game da wuta sai bil iska suke kawo mutane.
Kana da fa a cikin garin Gusau kenan.
Mallam yake magana da ku.
A cikin garin Gusau.
Sai a kawo awa ɗaya sai kuma gobe kenan.
Mallam Murtala kana da fa a cikin garin Mallam Murtala kana da fa a cikin garin Gusau ba a samu wadataccen wutar lantarki.
Akai ba a samu musamman gefen Tudun Wada.
To Allah ya sa wannan sakon naku ya kai ga mahukunta. To masha Allah. To bari mu je jihar Niger. Niger wa muke da shi a jihar Niger?
Jamilu ne kuke magana da shi.
To Mallam Jamilu muna jin ka.
Daga jihar Niger kwanta gora gulbin boka.
To muna jin ka.
Gaskiya ba mu da wuta musamman yankin gulbin boka sai an gari wutan wallahi.
Ba kwa samu wutar lantarki.
Wallahi mun kai shekara biyu za ka ba mu da wuta yankin ɗaya akwai yanzu.
To iya abinda za mu iya ɗauka kenan a yanzu masu sauraro sai ku ci gaba da bugowa don ku bayyana mana ra'ayinku a sauran raruku idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa ƙarfe 4:54 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Hukumar tsaron kafar nahiyar Afirka wato CAF ta soke wasannin da tsarin yau ta buga da Ghana a neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Hukumar ta CAF ta ce ta soke wasannin ne saboda kasar Saliyo bar cika sharuɗin da aka gindaya ba na cire mata takunkumin da hukumar kwallon duniya ta FIFA ta kakaba mata. CAF ta ce ba kuma za a sake shata lokacin buga wasannin ba duk da yake har yanzu bata fito fili ta faɗi cewa ko za a baiwa kasar Ghana nasarar waɗannan wasannin da aka buga ba. To sai dai kuma hukumar ta ce a wani lokaci nan gaba za ta yi matsaya akan wasanni biyu na ƙarshe da suka rage wa kasar ta Saliyo na neman gurbi a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka da kasashen Kenya da Habasha. sha. A Najeriya kuma hukumar kwallon kasar wato NFF ta tabbatar da cewa mataimakin kocin kungiyar ta Super Eagles Salisu Yusuf da aka dakatar zai koma bakin aikin sa bayan karewar wa'adin dakatarwar da aka yi masa. Hukumar ta NFF ce ta dakatar da Salisu Yusuf daga dukkan lamuran kwallon kafa na tsawon shekara daya bayan da aka same shi dumu-dumu a hoton bidiyo yana karbar cin hanci a hannun wani dan jarida da ya shigar burtu a zuwan jami'in ƴan wasa. To sai dai kuma shugaban hukumar ta NFF Ahmadu Penic ya ce har yanzu Salisu Yusuf yana da kwantaragi da hukumar sabili da haka zai dawo bakin aikin sa da zarar wa'adin dakatarwar ya kare. A Ingila kuma shahararren dan wasan kungiyar Chelsea Eden Hazard ya tabbatar da cewa ba zai bar kungiyar ba a watan Janairu kamar yadda ake hasashe. To sai dai Hazard ya yarda cewa watakila zai bar kungiyar can gaba domin ya sami damar lashe lambar zakaran kwallon duniya. Hazard dan shekaru 27 ya faɗa a farkon wannan watan cewa takalle da kungiyar Real Madrid shine babban burin sa tun yana dan karami. Kwantaragin Hazard a Chelsea zai karkare ne a watan Yuni shekara ta 2020. Kuma rahotanni sun ce kungiyar Real Madrid na fatan cewa Chelsea za ta iya sayar da shi a ƙarshen wannan kakar wasannin a kan fan miliyan 70 ko kuma ta yi asarar rasa dan wasan baki daya shekara daya mai zuwa. Wata jaridar kasar Jamus ta jaddada sahihancin rahotonta akan zargin aikata fyaɗe da aka yi wa shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo tare da ruwaito cewa ba wata hujja ta shakkun takardun da ta yi bayanin su a rahotonta. Ronaldo dai ya musanta zargin yunkurin fyaɗe ga Catherine Mayorga a shekara ta 2009 inda lauyoyinsa suka ce takardun shaidar da aka gabatar zuki ta malli ne kawai. To sai dai jaridar ta ce tana da ɗaruruwan takardun shaidu daga wurare daban-daban da ke tabbatar da sahihancin rahoton nata. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To yan sanda Tanzania na can sun fansaba ko ina a gaskiya ma dai sun toshe dukkan hanyoyin da ke shiga ko fita birnin Dar es Salaam yayin da suke kokarin su gano wani harshakin attajiri matashi da aka sace wanda aka ce a duk Afirka ba wanda ya kai shi kuɗi. Shi dai wannan mutum mai suna Muhammad Dauji dan shekaru 43 ne kuma yau da safe sai an bindiga biyu suka yi awon gaba da shi a can birnin na Dar es Salaam yayin da yake tab da shiga wata otal don motsa jiki a cewar babban sufetin yan sandan wurin Lazaro Mambasuwasa. Wanda ya kara da cewa yan bindiga sai da suka yi harbi a cikin iska kafin su ingiza kiyasa cikin wata mota sannan su arce da shi. Shi dai wannan matashin mai kuɗi Dauji an ce shi ne yake da rukunan kamfanin na Namiti a group wanda ke da rasa kasashe kamar 10 wanda kuma ke harkokin da suka shafa ayyukan gona da inshora da sufuri da cimaka. A shekarar 2016 mujallar nan da ke bada labaran attajiran duniya wato Forbes ta bayyana cewa mutumin nan yana da dukiyar da ta kai ta dalar Amurka kimanin miliyan 2,500,000 har yanzu ba ta kungiyar da ta ce ta sace shi. Shugaban Amurka kuma Donald Trump ya ce yanzu haka ya baza shi ma nashi jami'ai zuwa ƙasar Turkey domin su je su gano abin da ya faru ga wani hamshaken nan jarida ba Amurka wato Jamal Khashoggi wanda ganin ƙarshe da aka mishi shine lokacin da aka ga ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke birnin Istanbul kuma daga lokacin ba sake jin duriyarsa ba.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu a yau sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da rai da lafiya. Za ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya taya ni gabatar da shirin, Aliyu Mustapha Sokoto, sai kuma wadda ta hada kuma ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyanmu na yau, Dave Magnus, ni Yusuf Aliyu Harande nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.